Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau za mu fara duba batun bacewa wani yaro mai suna Elijah wanda aka sace a Abuja tun shekarar 2019. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin zai duba korafin wata uwa a Abuja mai suna Esther Tanko da ke zaune a yankin Ushafa a birnin tarayya Abuja. Wacce ta bada labarin yadda wasu miyagun iri da kansace yara suka shammace ta ta hanyar ɗaukar ta a motarsu inda suka ɗauke ɗanta mai suna Elijah. Ita kuma suka bar ta cikin ɗimuwa a gefen titi. Akasin ya faru ne a 2019 inda daga bisani rundunar bincike ta babban sufetin 'yan sanda ta musamman ta gano wasu yara a kudancin Najeriya, inda Esther ta ce lalle ta ga ɗanta Elijah a cikinsu.
Ina dawo a 2019 sai na iske wata mata da wani namiji suka tambaye ni, suka gaishe ni, sai na ansa musu. Ban san miyagun mutane ba ne. Suka tambaye ni suna son fili, na ce ni ba na san da
fili. Ina kike yin aikin nan?
A Back of Pottery, King's Life Academy, a Ushafa. Na iske su suka tambaye ni. Suna son fili, na ce ni ba mai sada fili ba ne, yaro na bai da lafiya. Da gangane ban san lokacin da na shiga motonsa ba, wai za su siya min magani. Da na kai dutse sai suka ce in soka, da na soka sai suka ce suka ɗauka yaro na. Da suka ɗauka shi sun wuce a cikin mota. Na sai a gurin kaman wawa, ban gane da jikina ba, ban gane da kaina ba. Na kai kaman awa nawa sai na gane da jikina, na ce Allah ina kake, ina yaro na. Sai wani ya ce min wai me ya faru, sai na yi mashi bayani. Ya ce to in je police station Dutse. Sai na je police station cikin Dutse a kasuwa.
Amma iska akwai abin da suka yi miki ne kamar kin ce kin fita daga cikin hankalinki?
Eh, sun yi min wani abu ne, don sun shafa min wani abu ne a jiki. Sai na tafi cikin police station a cikin kasuwa, sai sun ce su ba za su iya case din nan ba. In je FCDA police station Kubwa. Sai na tashi na ce kurin, sun ce su ba za su iya magana din ba. Tunda ina fita daga Ushafa ne, ni in tashi in je Buari police station. Sai mun wuce police station har karfe 9 na dare da su yayan mai gidana. Sai muka yi masu bayani, sun ce mu dawo daga washegari. Suka ce mu dawo washegari, da muka je washegari suka yi muka, na yi masu bayani yadda nike maku duka a cikin wannan lokaci.
Wato mana ita dai wannan motar da mutanen sun suna mutanen da ke motar suna ne?
Su hudu ne a cikin mota, mata biyu, maza biyu.
Waɗanne irin mutane ne?
Waɗannan za a kira su kaman chai a trafika, kuma chai masu sata yara ne.
Yawa, motar sai ta ci gaba da tafiya kawai suka bar ku?
Ya wuce.
Yawa, kin je ofisoshin 'yan sanda? Ne 'yan sanda suka gaya miki?
Suka ce min to karan damu za ka yi bincike. Sai washe gari aka yi bincike, suka ɗauka waya suna tracking, ba mu gane ba. So muna cikin shekara 20, sai suka ce min wai.
Kuna da bayan shekara ɗaya kenan, 2020?
Sai suka ce min wai ina nike, addu'a na yana dame su, za su kawo min yaron. Na ce duk ina da suka ije shi za ka min yaro, don an riga an gane kasar Najeriya duka wai an karba min yaro, ba wai yana wasa ne ba. Sai sun ce to
kina nufin su ja 'yan sandan sun gano inda yaron yake kenan?
Sai wani rana ne na gan yaro ne a television, suna ce ina san yaro, wanda ya san yaron shi ya bata ya zo ya duba gurin. Sai na tashi na je police station a Buari, wurin da na kai kara. Sai suka bani IPO. Da muka tashi sun ce maka da mu kira dangin su mai gidana, mu je tare da mai gidana, da wani direba ya kai mu, direba ogan mai gidana. Da muka je SAS din nan, sai IPO na SAS ya ce mun an saye yaro na miliyon.
SAS cikin Abuja na Abatuwa din nan?
Abatuwa. Sai ya ce wai an saye yaro miliyon 8 ba, ana so a ba su miliyon 5. Daga Port Harcourt.
Wai za a ba miliyon 5?
Wai su. Na ce to ni ba ni da miliyon 5. Ni ba ni da miliyon 8, amma Allah ne ya bani yaro.
Kuma ma'ana da aka ɗauki yaron ki an sai da shi miliyon 8?
Wasu riga sun sai da yaro daga Port Harcourt zuwa Bani, aka gan shi da suka yi tracking. Na ce to wai wanda mata sai yaro din, wai matan pastor ne, wai ta ce an bani yaro wai za ta mutu. Na ce to kuwa ta mutu ta haɗu da Allah, ni dai ku bani yaro. Sai su kawo yaro, sai Abakyari ya ce mu ni yaro wannan ya
na Abba Kyari dan sanda wanda yanzu ake bincike a kansa.
Sai ya ce mun wai yaro na ne to yana orphanage hoton da na nuna musu wannan hoton yaro din ne amma hoton da aka doka mashi a can a badin nan gashi nan hoton din daidai bari su je su kawo yaro din da ana kawo yaro din ya gamu sai ya zo ya rike ni a jiki da ya rike ni a jiki ya ce ga baban shi ga maman shi ga yayan shi nan
ya gane ku kenan
ya gane mu.
To kasancewar Abba Kyari na zaman shari'a a gidan yaron kuje bisa tuhumar da aka fito da ita da hukumar yaƙi da fitaucin miyagun ƙwayoyi NDLEA. Lauyansa Barista Hamza Nuhu Dantani yayi magana da nuna lalle yaron yana nan gidan marayu kuma suna goyen bayan a fita ƙetare don yin bincike ko da dai a fahimta su ba lalle bane Esther ta yi nasara.
Suna Barista Hamza Nuhu Dantani a matsayina na lawyer mai zaman kanshi ina da cikakken bayani kuma masaniya akan wannan kesin tun lokacin da aka fara shi. Wannan abin da ya fara kawo kesin nan ma ba ma ita bace ma kwamfutar ba ita bace ta kawo karan kesin. Wata ne daban ta je Human Rights Radio Birkitt Radio wajen Ordinary President Ahmed Isa tana neman yaronta an sace yaronta. Shi Ahmed Isa sai ya kira Abba Kyari ya ce Abba Kyari wannan aikin ku ne ku ne daman masu kama kidnappers kuma na san kai jajirtacce ne wajen nemo ma mutane haƙƙinsu ko kuma ƴan uwansu da aka sace. To garin dabarunsu da tracking da su abubuwa ina jin sai aka je aka kama waɗanda suka sace yaron nata. Mace ce ma ina gani. In yamre ne ina gani daga inu suke. Dama in sun sace yara suna zuwa garuruwa daban-daban suke sace yara sai su kai su inu suke su sayar da su. To da aka kamo su aka kawo su garin bincike ne. Aka zo aka tadda ashe ba yaro ɗaya bane suka sace sun sace yara sun kai kusan guda bakwai ko takwas. To daga cikin yaran da aka samu a hannunsu shine aka samu wannan yaron matan wannan wanda ta zo ta kawo ƙara wajenka. Amma asalin wannan matan da ta kawo ƙaran an samu ƴatta ambata an rabu da ita. Ita ta zo da duk wasu shaidu akwai waɗanda suka zo suma suka ba da shaidu aka ɗauki ƴaƴansu aka ba su akwai kuma waɗanda kuma ba a samu iyayensu ba. To daga cikin waɗanda ba a samu iyayensu ba sai aka zo aka yi press briefing. Shi Frank Mba shi ne jagoranci Frank briefing ɗin da yake shi ne first PRO. Aka zo aka tallata aka ce duk mutanen da suka san ƴaƴansu sun ɓata to su zo ofishin SAS da ke nan Abuja ita wannan matan ta zo. In fact kafin ta zo ba mutane biyu sun zo sun ni claiming cewa wannan yaron ko wani yaro ya ganshi haka a cikinsu wannan yaron ɗansu ne. Ita ma ta zo ta ce wannan yaron ɗanta ne. Garin bincike ana so a tabbatar wane ne halattaccen mai yaron a ciki. Sai aka ce to a tafi a yi DNA test. To duk zuwan da suke yi duk lokacin da ake samu su kafin a je a yi DNA test ɗin duk zuwan da za a yi za a ba su rana a ce ku zo lokaci kaza. To duk zuwan da za su yi billahi allazi la ilaha illa huwa Abba Kyari ne yake ɗaukar nauyinsu zuwansu da dawowansu da kuɗin da zai ba su hatta kuɗin da za su koma su ci abinci wallahi Abba Kyari ne yake yi. In fact akwai wata mata daga Enugu da ta zo ita kam nata ma ya zama worse saboda ita ko takalmi da za ta zo da shi ma in kaga takalmin za ka yi mamaki saboda duk lokacin da suke zuwa yawanci da yamma ne ka san shi Abba Kyari yawanci ni je yi ni yana aiki da yamma zai ƙara koma kwana yake a office. To yawanci da daddi yamma idan ya zo zai kwana ni ina tashi daga office ina sai in zo da yake ka san sai in zo office ina dan yi haka to a lokacin nake gane me yake tafiya fita inda na san labarin kenan. Hakikanin abin da zai tabbatar da gaskiya a boda ɗaya ne shine DNA test.
Masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a biyu mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya kan wannan al'amari mai ban mamaki da tausayi. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa muka sanke lafiya.